Ni Ibrahim Kalama Sil Garba ke muku fata alheri. Wassalam.
Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31, 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 5 ga watan Yuli na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Ruqayyah Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da sauraron shirin yau da gobe.
Yanzu baki haihu ba ko dai kina family planning ne ku matan zamani sai ki ga mace ba za ta ce ita ba za ta haihu ba saboda ba ta san jikinta ya lalace gaskiya kamata a ce bayanan ku je ku san abin da za ku yi saboda wannan rashin haihuwa to kiyashi zaki haihu ne to har yanzu dai baki haihu ba to ma sauraron mu ire-iren kalmomin da ake yi wa matan da ba su wato samu haihuwa ba kenan bayan sun yi aure da ya dauki shekaru kaman 5 ko 10 ko ma kasa da haka saboda a wannan zamani da ake ciki a da dai lokacin zamanin iyaye da kakanni akan sanin cewa mace sai ta kai shekara 10 bata samu haihuwa ba tukunna take fuskantar kalubale na rashin haihuwa da wuri to amma yanzu zamani ya canja inda zaki ga mace shekara 1 da aure sai a dame ta baki haihu ba kina gayu kina boko kina aiki dishi ya hana ki wato haihuwa to ma sauraron mu abinda zamu tattauna kenan yau a zauren namu na yau da gobe
kazalika zamu garza ya fagen wake wake sannan kuma a ƙarshe zamu leƙa bangaren kwalama mu ji mai bakwar mu a yau sa ta girka mana sai ku biyo mu masu sauraro domin jin yadda tattaunawa zai kasance a cikin zauren namu
yace alzanna ta
madalla da fatan za ku ji dadin tattaunawa da zamu yi da bakin mu a yau amma kafin nan zamu so bakin mu su gabatar da kansu ya sunanki
sunana Maryam Muhammad Inuwa
sunana Aisha Sunusa Abdullahi
sunana Nafisa Yusuf Isa
sunana Awal Kabir Indabawa
sunana Dr. Adamu Dalladi Daud founder and chief executive officer na Bio Preven Consult Limited a Abuja
haka yake in muka fara da ke Maryam muna cikin wani zamani yanzu da mata sukan fuskanci kalubale sakamakon rashin haihuwa da wuri inda ake musu wasu kalmomi wanda bai dace ba to a matsayinki na macen da take da aure kuma ke ma dai kina cikin wannan yanayi ne me zaki faɗa mana game da irin kalubalen da kike fuskanta daga wajen jama'a
to gaskiya dai wannan abin da yake gaskiya ba shi da dadi saboda ni shekara ta 1 da aure amma har yanzu Allah bai sa na haihu ba to mutane sukan ga kamar ko wayanka ne ko kuma dabararka ce kai zaka ba kanka haihuwa ko wani abu duk wani mutum da yake rayuwa in dai kai aure to ba abin da kake fata sai Allah ya nuna maka kai ma zuri'arka amma to yanzu an zo wani society da zaka ga shekara 1 shekara 2 mutum idan bai haihu ba sai a ringa ganin kamar ko tsarin sa ne ko shine baya so ko kuma yana da wani plans a gaba ko akwai wani lokaci da yake so ya zo sannan ya haihu to mutane haka suke gani sai kaji an fara biki haihu ba, kin tsaya karatu ko planning kika ko wani abu, ba dama ka je dai taro ko wani abu, to ba su san wannan abin yana damun mutum ba, kuma irin wannan zai ringa sa mutum a wani yanayi ko wani abu da zai sa shi a cikin damuwa har ya zo ya hadu da depression ko dai wani abu makamancin haka.
To malama Aisha, muka dawo kan ki, me zaki faɗi game da wannan maudu'i da muke tattauna akai?
Okay, to ni dai gaskiya nayi aure yanzu shekara uku kenan, ina da ƴa guda ɗaya. So amma akwai waɗanda na sani suna fuskantar wannan matsalar. Akwai wata ƴar uwa ta ma zan iya cewa yanzu ina ga bi wata ma ta rafa da yin auren ba, amma har an fara ya bata haihu ba, a kira waya muna tafa aje irin da riga irin ana dan yada magana din nan. Tun abin yana dan mata kamar wasa-wasa, yanzu har ta fara shiga irin matsala, ita ce neman magani can, ita ce neman magani can. Kin ga a irin wannan ma sai ka je ka wada wani gurin da bai kamata ba, har tattaki ake aje gidanta. Assalamu alaikum, mun zo. Ah, ya haka, ashe dai baki kusa sauka ba, kidi-kidi fa za a yi mata magana. To dan Allah, ba dole abin ya dame ta ba, ya kamata gaskiya mutane su gane, musamman a ce ma dangin miji ba, ma ga dangin miji ba, har ƴan uwanta ma haka suke mata, za a ce mata bata haihu ba. Amma ya kamata a rage irin wannan, idan za ka yi irin wannan abin sai ka duba kanka, shin in aka yi maka za ka ji daɗi, ko in aka yi wa ƴaki za ki ji daɗi? Ai kin ga bai kamata ba. Ya kamata dai mata su gane cewa ba haihuwa fa ba kai kake tsarawa kanka ba, kuma Allah ne yake bayarwa. Idan Allah ya baka ka karba, idan kuma bai kawo ka ba sai kai ta roƙa addu'a Allah ya baka nagari.
To malam Inzaba, muna cikin wannan zamani da akan cewa sai mace ta kai shekara 10, shekara 15 har 20 ma ba tare da an waiwaye ta an ce a ke har yanzu baki haihu ba, me hana ki haihuwa? To amma zamanin yanzu ya canja, kamar yadda ita malama Aisha ta faɗi, zaka ga wata 9, shekara 1, shekara 2 mace ba ta haihu ba sai ai ta tsangwamanta, ta yi ta fuskantar kalubale daga wajen dangin miji ne, abokan zama ne, da sauran mutane da suke kusa da wannan matan. Me zaka faɗa mana game da irin wannan matsaloli da mata suke fuskanta?
To gaskiya abinda zan ce shine, duk wanda kika gaina irin wannan yana da karancin fahimtar addini, domin Allah shine yake ba da haihuwa, kuma shine ka bike rayawa, shine ka sha yanga dama ya baka in yanga dama, kuma akwai wanda kuma Allah ya halicce su ma matan ko mazan, zaki ga kwata-kwata ma ba ya san haihuwa, kuma ba wai dan Allah ba ya san su ba. Kuma sannan wani zubin zaki samu, ina mamaki san shi rashin imani ne, dan akwai abin ma zaki ga matsalar daga gurin mamijin take. Zaki ga namijin shine maybe kwayoyin halittar sa ko wasu abubuwa da dalilai wannan likitocin da su bayyana da yasa ido daga gare shi ne ba daga ita ba. Tunda naga akwai auren da na gani da dama waɗanda an dade ba haihuwa shekara da shekaru, kuma wasu an yi tsangwama, wasu ba tsangwama ba, daga baya kuma za ki ga bayan an rabu, ko ni akwai kawuna wanda sun shekara 13 da matarsa. Shekara 13 na haka ta yi ta haƙuri, aka yi ta zama ba abinda, amma in Allah ya taimake ta sai kasance shi yana ibadan da shi, sabaka family in su ba sa tare, sabaka ba a samu wannan tsangwamar ba, sai dai kawai ta ƙawaye haka da abokanai su suka dinga yi. A ƙarshe bayan shekara 13 aka samu ɗan matsala, sai auren ya rabu. Da auren ya rabu ba a ƙasa da shekara 2 sai ga ta samu ciki. Kuma shi har yanzu ina nake Allah bai ba shi haihuwar nan ba. Sannan kin ga na biyu ni dinnan kamar na ɗaya daga cikin waɗanda lokacin da na yi aure sai bayan shekara 5 matata ta sami juna biyu. Babu abin da ba a faɗa ba, har babana yana jin nauyina, sai ma da ya kira ni ya ce irin ƴan da ba da kisan mutanen da, aka ce karfa ka damu, kana da dama ba, ka kalle ni ka ga yarinyan nan ko ƴar uwata ce kana da dama, in kana son ka ƙara aure, saboda a lokacin ina ɗan kawo wuta haka, a lokacin kana iya ƙara aure. Ni kuma gaskiya ba ta dame ni ba, na san kawai komai daga wurin Allah yake, da ina tunanin to na ƙara auren, kuma na zo na gano kuma daga gare ni abin, kuma daga nan sai depression kuma ya same ni. To kin ji dalilin da yasa? To akwai su gaskiya ina ganin rashin imani ne, rashin tunani, rashin wayewa yakan jawo abin da bai kamata ba a ce wai a ringa dora. Ni babu nake wani ba, dan me rashin haihuwa za a dora wa mace
haka, tunda ba ita kadai ce take da wannan
ikon, ba ita kadai ce ba, sai mutum biyun nan sun hadin dai ba wani ikon Allah ba, sai mutum biyun, to dan me za a dora mace, kuma Allah shi yake bayarwa. Akwai fa dalilai da dama da suke sawa ba a samun haihuwa. Kamata yayi kawai mutum ya san a dinga yin hakuri, a yi addu'a, tunda manyan bayan Allah ma Allah ya jarrabe su. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bai samu haihuwa da wuri ba, sai bayan ya Allah ya bashi Isma'ila, ya bashi Ishaq, haka annabi Zakariya shi ma sai da Allah ya sauka masa da addu'a ce rabbi la tazarni faradan wa anta khairul warisi. Allah ya turo mala'ika ya gaya masa ya sami annabi haya. Saboda wani abu ne wanda kawai Allah ne yake zaba, wani abu shi ƴaƴa da yawa. Akwai yanzu kamar misali akwai malamin addini, Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba, Allah ya masa albarkar ƴaƴa Sheikh Dairo Usman Bauchi, ƴaƴansa 100 yanzu guda wajen 82 suna nan dare. Kin gane? To kin ga me zaka ce? Kuma kin ga Allah ya zabi duk wani abin da ake nema, Allah ya bashi, ya bashi zura. Mai martaba sarkin Kano ya faɗa yace Allah ya bashi komai, domin kuma ba arzikin da Allah ya fa bashi irin na ƴaƴansa 62 kuma har ya mutu ba wanda ya rasu.
Marigayi
Allah ya ji ransa. Har Allah ya masa rasuwa ƴaƴansa 62 nan suna nan dare. To kin ga wani arziki ne Allah, amma akwai wani yana nan kuma shekara da shekaru, wani ma fa auren ma fa bai samu ba. So wani arziki ne na Allah. Allah in ya so ya yada zira'a, in bai baka ba kawai ina ganin bai bangare da lissa za a zo a ringa damuwa a ta tsangwamar mace. Amma ni abin da ke damu na mahaja, me yasa mace? Duk dangi na za ki gani shekaru, amma wani abin mamaki Aisha ne kuma ce wai wata tara irin kace jaraba. Wato suna so kamar yadda ake faɗa cewa kamar ɗan a bakin ƙofa yake, kawai mace tana tsallakawa sai shige jikinta
ɗan
karo
da shi a bakin
ƙofa. To kuma ma za a ringa tsangwama mata, kuma wani abin ma kuma wallahi tallahi daga gurin mazan ne, domin ni akwai abokaina wanda ba sa son haihuwa. Ni ma ba ce akai abokanai na da ƴan uwa ce ake ai kun ga gama dan boko ne kaza 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 baya san haihuwa ba abinda ba a gaya mun ba. Ni kuma na ta addu'a ta fap sai gashi Allah ya kawo mun Humaira shekara 2 Allah ya kawo Fatima shekara ta bayan shekara 3 sai aka kawo mun Khadija ƴaƴana 3 kuma yanzu Khadijan shekara ta 15 kuma har yanzu dai kuma ba sake haihuwa ba. Saboda kuma abin da ke faruwa gaskiya kamata yi mutum ina da wannan larurar yaje a duba shi daga baya kuma tana yin wannan uku sai kuma Allah ya jarabe mu da fibroid sai dai shekara 8 ina nuna mata cewa fa akwai wannan ganin alamun akwai wani ba a cikin cikin nan naki tana cewa ita ba komai ba komai karshe dai sai da nan matsa nan kaje aka cire fibroid din aka ganshi kato haka a kwanan shi aka kama shi na gani. To shi kuma duk da haka naje babu abin da ba a yi ba yanzu ana ta buƙatar mahaihuwar ita ta damu tana so su tayo ni ko ba ruwa na wani ayan guda uku alhamdulillah sai ƴaƴa mata Allah ya sa kan rai ne su suka tashi suka buri na su ma su haihu kuma ba na fatan su yi delay kamar yadda ne delay gaskiya su ma an gaji yan jikoki na wannan shine.
To daktar muna ta magana matan da suke fuskantar kalubale da matsaloli da kuma tsangwama sakamakon rashin haihuwa ko kuma matan da ba sa haihuwa da wuri suke fuskanta a wajen dangin miji ko kuma al'umma ma baki daya. To in muka dawo ta fannin wato lafiya kuma a matsayinka na dakta kana ganin wani irin matsala ke sa mace take samun jinkirin haihuwa ko kuma ga matan da ma ba sa haihuwan baki daya?
To madalla wato akwai wasu mata da tun lokacin halittansu ba su da ovary, wato inda ake kyankisa kwai shi ake shine ovary, to ba su da shi, ba halicce su da shi ba. Wasu kuma za ka ga halicce su da shi amma yana a bushe, sa'annan ko kuma a ce ba ma ishi mahaifan, wasu ana haifan su ma ba mahaifan. To duk mace take da wayannan guda biyu illa wayannan guda biyu, to gaskiya samun cikin ta zai wuya. Su ne cikin matan da kawai sai dai a taimaka musu ta hanyar yi musu wasu taimako irin su kyankyasa kwai a waje, wato cikin test tube baby su samu su haihu ta haka. To in ba wannan ba, to gaskiya yakan yi wuya a ce mace na da lafiya, tana da kyankyasa kwanta na ta aiki da kyau, tana fitar da kwai, tana kuma da mahaifa, kuma tana al'ada, sannan suna saduwa da mijinta ba tare da sun sa kororo roba ba so biyu ko so uku a kowane sati, na mijin shi ma yana da lafiya bai da wani illa da zai hana shi fitar da maniyin shi da zai zama yana da ruwan maniyin na da yawa da zai isa je ya tafi da karfin shi ya je ya kyankyasa kwai. To insha Allah karim kike wannan mace zaki za ta dauki ciki dan da nan. To irin wayannan problems din idan aka zo aka same su kuma akwai da muke gwaji a asibiti.
To haka yake masu sauraron mu, anan zamu dakata da wannan tattaunawar, sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Masu sauraron mu, kada ji ku sha'afa, kuna sauraron shirin Yau da Gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma zamu garzaya fagen waƙe-waƙe, amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora.
Ina kewar masoyiya, ina kewa, ina kewar aminiya. Abokiyar shawara, kese kin dara, kin sanya in ba da kewa sai in hakura. Ke bani yar dama, a san da ni ne.
Ta haka yake masu sauraron mu, muka dawo gefen waƙe-waƙe kuma a yau muna tare ne da wato shahararren mawaƙi kuma director a harkan wato masana'antar Kanye Wood, inda ya shahara wajen ya wato directing film da kuma yin wannan waka. To amma kuma za mu so mu ji menene sunan bakon namu na yau.
Da farko dai sunana Ishaq Muhammad Inkiyaji Sky Zamani.
Daga san da kaji kana son ka fara wannan wato sana'a ta waka, wasu irin matakai ka bi domin ka cimma burinka?
To alhamdulillah, har kullum lokacin da naje ina son in fara harkar waka ina kwallon kafa ne, domin ban taba tunanin mafarki na ma zai kai ni a ce da abinci na a waka ba, domin gaskiya ni kwallace sana'ata da ita na fara samun kuɗi, da ita na fara abin da za a ga ni a yi sha'awata, a ji ana so na in ji daɗi. To kuma lokaci ɗaya da nazo na dan yi difomin a bangaren kwallo, sai na dauki site din waka. Na fara waka saboda sha'awata da abokane mawaka da kuma wasu mutane da nake mu'amala da su tun kafin na fara. Na fara harkan waka a studion wani abokina ne, ana ce mai Nafi'u M Gidaji, gidajen waka a garin Kaduna. To abokina ne sosai, zan iya kiran ma shine mai gidan na, tunda studion sa ne kuma a karkashin sa nake. Kuma shine jagora, yana nuna mun wasu abubuwa, domin waka ce ta kai ni studion sa. Har muka saba da ne waka daya, ya ji dadin abin da nayi, ni ma na ji dadin abin da yayi min, har na koma ina zuwa studion da zama a fira ai wasa da dariya. Har akai mun register na zama dan kamfanin gidaje Film and Sound Studio dake garin Kaduna.
To akwai kalubale da ake fuskanta daga wajen yan uwa da iyaye in za a shiga irin waɗannan sana'o'i? Wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen iyayenka?
To alhamdulillah, gaskiya na fuskanci kalubale, amma ba wanda ya dakatar da ni aiki na ko ince sana'ata ba, saboda na fara sana'ata ne da umarnin iyayena. Kowa nawa yana so, babu wani wanda ya nuna bai son harkar waka ta, sai dai kalubalen mutanen layi, domin fa ba ma ni ba, ba kuma wanda suka dade a ciki ba. Ko yau mutum zai fara waka, to fa akwai izgilanci, sai ka daure. Na farko, ba za a danganta ka da kowa ba sai da wanda yake suna a wannan gabar. In ka zo wuciya sai a ce sai kafuwa ne ko sai wani, ba fa yaban ka ake ba, izgilanci ne. Na fuskanci kalubale ta irin wannan, domin akwai wani ban Allah ma da bazan taba manta da shi ba, nayi wata wakar aure, yake cewa shi wannan wakar ko daga bacci ya tashi aka tashe shi zai iya yinta. To kin san ba abin da ba a rasa masoya, yara suka tashi hai hai hai, ƙarya ne ƙarya ne, kamar ma za a yi fada da su akai. Cikin ikon Allah, sai Allah ya kawo wata rana na yi wakar wani film, aka je aka kunna ta a gabansa, sai ya ji wakar ta yi mai daɗi. Waɗannan yaran da ake abin a gabansa sai suka ci, sai yake ce musu, to kun ji irin waƙoƙin da ake so, ba irin wakar mai gidanku ba. Sai suka kwashe da dariya, suka ce to kaga lokaci kenan, yau Allah ya kawo ya yi waka kaya, ba baka san shi ba. To na fuskanci irin waɗannan abubuwan da sauransu.
To da ni da masu sauraro za mu so ka dan rera mana wani daga cikin salon wakan da kake yi.
Ban yi zato ba so za ya zama ajali ba, sai ga shakan kaunar yake ya huzar da saraina.
Ga sha sanari da so zar da saraina.
To bayan kalubale kuma akwai ci gaba, wato nasara kenan. Wasu irin nasara ka samu sakamakon wannan harka?
Alhamdulillah, babu abin da zan ce da harkar waka sai dai godiya. Na samu abubuwa da yawa wanda ba za su lissafu ba, sai dai a takaita. Na mallaki matar aure mafi girman daukakuwa kenan. Na samu ƴaƴa wanda yake a ciki na samu kuɗi na sayi hakika na yi walima na nishadantar da waɗanda suka zo min murna. Sannan na mallaki mahalli da ɗan ƙarfin hawa gwargwadon iko banda ƴan abubuwan da ake samu na yau da kullum wanda yake su ne abin da muke alfahari da su a koda yaushe. Shine irin nasarori mafi girman nasara kuma masoya. Baka san daga ina mutum yake ba zai kira ka. Na ji waƙar ka ko na ɗauki namban ka a bidiyo ya kira ka ya maka fatan alkhairi ya kuma jinjina maka ya ƙara maka ƙwarin gwiwa har ta kai ma idan aka daɗe ba a ji sabuwan waƙan ka ba masoya sun kira ka sun tambaye ka shiru ba mu ji sabuwa ba. To wannan nasara ce da babu abin da za mu ce da Ubangiji sai dai godiya.
To kaman wannan harka ta waka kwana nawa yake kaiwa mawaki ya hada waka daga farkon rubuta ta rera ta a studio har ta fito masu sauraro su ji
waka dai kamar yadda na fada a baya kala-kala ce kuma ita abu ce magana ce kina magana ina magana sai dai bambancin nitawa idan zan yi da waka sarrafaffiya ce akwai wakan da take iya daukan mana sati ma ba mu gama ta audio su ba video ba kamar in aka ce waka ce aka baka labari ne dole sai ka tsaya kai nazari akai sosai sai ka gama rubutunta sannan ka zo kai tunanin mashin wannan makadi ne zai maka kidan da zai baka abin da kake so sannan idan ka zo akai maka kidan sai ka mai tunanin wani wacce mace ce za ka taimaka wannan amshin ka samu abin da kake so a wannan wakar in ka gama wannan sai ka zo kai tunanin waye zai taba maka ya tace maka ita. To kin ga ko aikin ba karami bane muna kokari ba wato aka sati da wata kwana uku.
To wani waka ne ya zama maka bakan damiya a cikin salon wakokin da kake yi?
Alhamdulillahi gaskiya a wakoki na soyayya wacce na bata bakan damiya ko da zan yi wacce ta fita ni dai a ni ra'ayina guda biyu ne gogayya suke akwai ƴan mata a dangare akwai ban yi zato ba. ƴan mata a dangare ita ce nake cewa ƴan mata a dangari dan Allah ki tsaya ki ji na zo da batu na so bai dace ki guji ni ba.
Kira za kai wa ƴan uwa matasa?
Kiran da zan wa ƴan uwa na matasa musamman mawaka wanda muke tare da su da kuma masu burin abin. Na farko dai idan ka zo masana'anta kar ka dora hankalinka ya ita kadai ce za ta rike ka. Nema ne namu ajiyewa kuma na Allah ne. Amma aka ce sana'a goma maganin mai gasa. Kamar yanzu idan wakan na ta sa gaba ita kadai yau sai aka ce na samu 100,000 shawara kenan. To idan ka duba abin da zaka iya samu ba sai a kauye ba ko a nan cikin garin idan gidanku da space zaka iya zuwa ka sayi rago ka daure da 200-500 kana dan siyo mai abu yana ci gaba yake insha Allah rabbi. Ka mayar da hankalinka kar ka dogara da ciwar dole sai a abu ɗaya nan da ka tasa ga waje kawo maka kudi. Ni ina ganin wannan a mahangata ba ta al'umma ba kamar da kuskure kai wancan kai wancan in ba irin wannan ba koda a ce dan case ne da zaka bude kana dan harkar caji da dan kayan waya iyafis da sauransu duk sana'a ne kai koda mashin zaka hawo kai kokada idan lokacin wakar yayi sai ka je ka aje ka je kai saboda idan Allah ya kawo ma daukakar ba sai ka ce ka daina wadancan ba saboda duk mawakin duniya in ya fito sabu yau ake ce mai sabu amma fa wani ya fi shekara 10 a masana'antar sai lokacin da daukakar sa ta zo idan wakar ta ta fita sai a ce wani sabon mawaki ya fito da zaka ji fira shi sai a ce maka ya fi shekara 10 a masana'antar to daukaka ce ba ta zo ba gogwarmaya an sha ta a baya.
To haka yake masu sauraro da fatan kun ji dadin wannan tattaunawa da muka yi da wato bakon mu a yau mai suna J Sky
mai zamani. Haka yake ko?
Haka ne.
To da wannan nake cewa bari mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo shirin namu zai dora inda zamu dora da shirin kwalama. Haka yake masu sauraron mu yanzu kuma zamu dawo gefen kwalama inda a yau dai bakwarmu ta ce za ta gabatar mana da yadda ake sarrafa shayi. Uwar gida dai za ta ce shayi ai daga ruwa sai ganyen shayi ko kuma a ce dan kayan shayi sana'a da sauransu. To amma ina albishirinku masu sauraron mu shayin da bakwarmu za ta yi mana a yau na daban ne, specialty ma take kiran shi. To haka yake a sunan bakwarmu.
Assalamu alaikum, sunana Sadiya Tukur wacce aka fi sani da these delicacies. Ai shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ta ƙara so ki sha shan wani flavor din shayi ba. Nani ina da son shayi, so na shiga na I went out of my way dan ci kenan in samu recipes, in samu abubuwan da zan haɗa ya bani wani different abu, different taste shayi. Shi shayi na abubuwa guda uku ne zuwa hudu zaki bukata. Bawan abarba sai bawan lemu. Shi bawan lemu nake magana wannan green din nan ba shi ban da fara. Shi green din zaki sa greta ne ki dan kankare shi kuma zaki zuwa wurin masu lemu shi master masu sai da kayan fruit din nan innan wanda suke barewa din nan as ya shi je kwashi ma zaki ya shi zaki amfani da shi sai ki samu cardamom din ki. Shi cardamom ana ce min shi habbohan. Ba san ko Hausa me ake ce mishi amma dai habbohan nake ganin shi kanana ne haka ana yawanci abincin Larabawa suna sawa shi cardamom din sai kuma ki samu shi ruwan lemu ki sa mishi ko dan lemun tsami haka to iyakacin abin da kike bukata kenan su duk wannan da bawon abarban da bawon lemu din da habbohan din duka zaki sa shi a cikin tukunya ne ki sa mishi ruwa ki dora shi a wuta sai ki tafasa shi. Shi bawon abarban kawai ma zaƙin shi zaki ba sai kin sa suga ba. In kika yi amfani kika yi waɗannan ba sai kin sa mishi suga ba. In kika yi tafasu sai ki sauke ki tace amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasuwa ki dan bar shi shi dan yi kamar a ce minti biyar saboda duka flavors din za su fito. Sai ki zo ki in kina son shi tafashasshe ne sai ki ƙara mai da shi wuta. In kuma kina son shi ya dan huce din sai ki tace shi ki dan ƙara mishi wannan lemon ruwan lemon din nan. Shikenan.
To haka yake masu sauraron mu da fata wanda ya kunji yanda za ku bi wani salo domin yin wani salon shayi kenan zance wanda ba tare da makin sha wahala ba ko a wajen masu sai da kayan marmari wato fruit kika tafi da ki samu bawon ayaban abarbanki da kuma bayan bawon lemu amma fa bayan bawon lemun karki manta green din karki bari mai farin ya shiga saboda in mai farin ya shiga yana da daci kamar yadda bakon mu ta yi mana bayani sai kuma ki samu kadamu dinki to duka waɗannan abubuwan da zaki saka shi cikin tukunya wato ki dafa shi ba tare da ma an sa ganyen shayi ba kenan ba ganyen shayi to haka dai zaki wannan shayi naki da fatan zaki gwada a gida ki bawa yaya su ma su sha ki bawa shi kanshi mai house ya ji wato salon wani shayi na daban.
To masu iya magana dai suka ce laifin dadi karewa ba sauraron mu ta fatan kun ilmantu da shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Iru kaya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullun bi salam.
To jama'a anan shirin namu ya zo karshe a madadin wakiliyar mu Rukayya Basha da dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti wato Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.